الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Litinin wanda ya dace da 14 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2023 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 18 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya a karshen aya ta 179 cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Yau za mu tashi farkon aya ta 180 daidai. Kafin haka ga tambayoyi guda biyu. Mai tambaya na farko, hadisi ya kawo cikin Sahih al-Bukhari wanda Imam al-Bukhari ya yi babi da shi, babin addu'a a cikin sallah. Sai kawo hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake muhunyar addu'a ga Quraishawa, inda yake cewa Allahumma ja'alha alaihim sibil kasni Yusuf. Wato, ya Ubangiji, ka jarrabe su da shekaru bakwai na fari kamar shekaru bakwai na lokacin annabi Yusuf alaihi salam. A ciki kuma yana cewa Allahumma shdud wata'ataka ala Mudar, ya Ubangiji ka tsananta azabarka akan kabilar Mudar saboda sun kafirce mu. Hadisai ne dai kawo guda biyu, karkashin su kuma aka kawo ayar faɗin Allah ta'ala, laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun. Iki tawai da neman karin bayani dangantaka tsakanin hadisin da wato ayar, inda ka fahimta turan nan da baka rubuto wannan ba, domin su ayo su hadisan su ne sanadiyar saukar ayar. Abinda manzon Allah yayi na la'antar waɗansu mutane da sunayensu a cikin Al-Qanut, yana musu Al-Qanut, yana faɗin sunayensu, yana la'antar su, da kuma mugunyar addu'arsa ta kan Quraishawa, Allahumma usdud wata'ataka ala Mudar, ko Allahumma ja'alha alaihim sirin kasni Yusuf, shine aka hana shi cikin fadin Allah ta'ala, laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun. Dan yana yin haka ne sai wannan ta sauka, da wannan ta sauka kuma bai ƙara ci gaba da yin irin wannan addu'a ba. Wannan shine bayani. Da haka ko da Imam Bukhari ya kawo hadisin ne dan nuna shine sanadiyar saukar ayar, ga abu kaza ya faru a sanadiyar sa Allah ya saukar da kaza, da ayat ta shafa ko manzon Allah bai sake irin wannan al-qunut din da zai ambaci mutane da sunayensu ba, domin tana cewa laysa laka min al-amri shay'un, ba wani al'amari a hannunka na cutar da mutane ko amfanar da su, halakar da su ko ni'imtar su, aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum, in Allah ya ga dama ya karɓi tuban su, in Allah ya ga dama kuma ya kama su da azaba, kai baka da cewa karshe. Kuma a cikin waɗanda annabi ya addu'a din akwai waɗanda Ubangiji ya karɓi tuban su, dan sun tuba sun shiga musulunci. Ina ba ta amfani. Mai tambaya ta biyu na cewa ya kasance shi dan kwallo ne, sana'ar sa ke dan kwallon kafa, menene halaccin mutum ya riki kwallon kafa a matsayin sana'a? Bai halatta ba. Shawaran da muke baka shine ka nemo ta sana'a wadda take ta halal, ka ci abinci da ita, amma ba kwallon kafa. Kwallon kafa ba sana'a ba ce ba. To ma a cikin ta akwai dangin barna masu tarin yawa. Na farko dai akwai bayanar da tsiraici, don saboda ƴan kwallo suna sa kananan kaya waɗanda suka matse su, ga kuma gajeren wandan da baka yi buyo ba, ta yadda cinyar su take tana bayyana. Cinya kuma al'aura ce da darsin hadisin manzon Allah, dan ya nuna daga cibiya zuwa gwiwar mutum duk wato ainihin al'aura ce. Sannan a cikin harkar kwallon gaba akan samu gaba tsakanin supporters na wannan club da supporters din wannan club, magoya bayan wannan kungiyar kwallo da waccan kungiyar kwallo. Sannan kuma akan samu yin caca tsakanin wanda yake goyon bayan can da yake goyon bayan can, gudun su sanya kudi a yi caca. Sannan kuma akan wulakanta lokacin sallah, idan ana shahararren kwallo a gari tun kafin azhar samari sun cika stadium, ba kuma za su dawo ba har sai bayan nishaɗi, kaga ba za su yi azhar ba za su yi la'asar ba, in ma sun yi ta a stadium babu nutsuwa dai a ciki, domin lokacin da duk mutum ya ji ana raraka ihu bayan yana cikin ruku'i yana subhana rabbiyal a'la, to zai yanke. Ko dai Allah ya kallaka kwallowarsa ta zamanto ta rabu gida biyu, ya rasa ma me yake ciki. Sannan kuma akwai takutuwa maza da mata wajen kallo din, ba a cewa wurin maza daban wurin mata daban, takutuwa ake da juna. Sannan idan lokacin sallah ba a cewa a dakata sai an yi sallah to sai a ci gaba, inda a ce lokacin da ake kwallo din sai lokacin sallah ya rafari zai busa yake to za a yi sallah yan kwallon su sai su saka kayan da za su yi sallah su gama a dawo a ci gaba zai yi barnar da ke ciki tana da yawa saboda haka dai bai ban ji ba saboda haka wannan dai barna ce masu tarin yawa da suke shiga ciki wanda ya kamata a ce wato ainihin musulmi sun nisance ta Allah ya tsare mu Allah shi mana gafara ya ji kanmu ubangiji yace wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab la allakum tattaqun lalle a cikin qisasi akwai rayuwa a gare ku ya ulil albab ya ku ma'abuta hankali la allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa wannan kalma akwai balaga mai tarin yawa a cikin ta domin kafin saukar alqur'ani a lokacin jahiliya su ma idan an yi kisa sukan yi ramuwa duk da cewa ba irin tsarin da alqur'ani ya kawo daidai wa daida suke yi ba amma suna da aqidar cewa yin kisa shine abin da ke hana yawan yaduwar kisa har suna da kalmomi da suke amfani da su sukan ce akthirul qatla liyqillal qatl ku yawaita kisa dan a samu kisa kadan sannan kuma sukan cewa wai قتل البعض إحياء للجميع كشي ونبانغري نمتاني توراي ثوران دي دومي انبا كشي انك انبا دسكة جنجن كسا تو ونزيسا كسا ياتو أكن ثورا اما كشي انك دندن سيبه وداما سيبه وثوران مي رايوا سننكم عبارة سودة تفسي حارة وانبا التي تفهم قدب اكي كاوتا اتتي القتل انفا للقتل وانبا تفسي حارة wai kisa shi ya fi kore kisa to duk gaba ɗaya sai ubangiji ta'ala ce walakum bil qisasi hayatun kaga wannan ta samu wanda wadancan domin a can gurin sun yi ta mai ta kalmar alqatlu aksirul qatla liyakilla alqatlu anfa lil qatli kalmar kisar kansa ba a san ajita shi yasa Allah bai yi magana da kalmar kisa ba sai wace walakum bil qisasi hayatun lalle a cikin qisasi kuna da rayuwa to kaga kisasi daga jin kisasi kisan ba na ta'addanci bane ba wani ne yayi kisa za a rama domin wanda yayi kisa na ta'addanci ba a kira shi da suna kisasi amma wanda yayi ta'addanci za a rama shine ake sanya wa suna kisasi kaga kalmar kisasi sai ta bada ma'anar ga wani yayi zalunci ga kuma za a rama zaluncin da yayi a cikin wannan ramuwar da za a yi na zaluncin da yayi hayatun akwai tabbatacciyar rayuwa sannan sai a kawo hayatun din da na kira dan ta zanto litta'zim lakum hayatun azima lakum hayatun jamma kuna da rayuwa mai yawa a cikin tabbatar da kisasi ma'ana dukkan wanda ya san idan ya kashe shi ma za a kashe shi to sai ya kame hannunsa ba zai kashe sauran mutane ba sai wancan ma ya kame hannunsa wancan ma ya kame hannunsa sai a samu rayuwa gaba daya amma duk wanda ya san idan ya kashe tara za a yi masa ko idan ya kashe za a ce shekara goma da golala goma ko idan ya kashe lauya zai je dogon turanci shi a lokacin da ya kisan kila ba bai san abin da yake ciki ba ko matarsa ta fata masa rai ko yayi kaza ya kawo waɗansu dalilai da zai kare shi shikenan ba za a kashe shi ba to wannan sai ya bayi zuwa ga yawan yin kisa ina fata mun fahimta yasa da kaidar musulunci duk wanda ya kashe za a kashe shi in namiji ya kashe mace za a kashe shi in babba ya kashe yaro za a kashe shi in mutane guda hudu ko biyar suka yi taron dangi suka kashe mutum ɗaya za a kashe su duka abinda Umar dan Khattab yake nan mutum bakwai suka taru suka kashe wani mutum yace duk a kashe su duka aka ce haba Umar dan Khattab sab'atun bi wahid yace wallahi law tamala'a alayhi ahlu san'a lakataltuhum jami'an inda duk mutanen garin san'a suka yi taron dangi dan su kashe rai ɗaya sai na kashe su duka domin idan an kale mutum bakwai da suka kashe ɗaya ma'ana sai zanto sai in ɗaya ne ya kashe ɗaya za a kashe shi in bakwai sun kashe ɗaya ba za a kashe su ba to duk wanda yake jin haushin wani sai raba goran da ya taga abokanansa cewa ku zo ku taya ni faɗa mu kashe wani tunda mu da yawa ne ba za a kashe mu ba amma in ni ɗaya ne za a kashe ni sai wannan ya bayi zuwa ga rayuwar jama'a ta shiga cikin baraza amma in ko bakwai ko takwas ko tara ko goma suka taru suka kashe ɗaya za a kashe su gaba ɗaya to kowa sai ya kame hannunsa wala kun fil qisasi hayat to amma wannan ba kowa yake ganewa ba sai musulmi sai sai Allah ce ya ulul albabi ya masu hankali kaga duk wanda bai gane wannan ba bai hankali ko akaba ya ulul albabi ya ku masu hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto cikin masu takawa to sai mu tashi kan ayata gaba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ومن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
الله كتب عليكم أن وجبت أكنكم إذا حضر أحدكم الموت إذن ألا ممتوا تكزوا تيدكتكمكم in taraka khairan idan har ya bar wani alkhairi alkhairi dukiya alwasiyya yin wasiyya din lilwalidaini ga mahaifa guda biyu wal aqrabina da dangi wadanda suke mafiya kusanci wanda uwa da uba suka hada ko uba ya hada bil ma'ruf za ku yi wasiyyi din nan ta hanya sananniya a shari'ance ba tare da zalunci ba haqqan wannan wani haƙƙi ne ubangiji ya wajabta shi ala almuttaqin akan mutane da suke masu takawa ubangiji ta'ala ya wajabta muku yin wasiya lokacin da alamun mutuwa suka zo daya daga cikin ku da aka ce idza hadara ahadakum almaut ana nufin amaratul maut dan idan mutuwa ta riga ta zo mutum ba zai yi magana ba ballan sa nayi wasiya amma idan alamun mutuwa ne suka zo yana ganin kamar lalle gashi ba zai tashi ba to a wannan lokacin sai mutum yayi wasiya amma da sabbi in taraka khairan in ya bar alkhair lafazin khair yana nufin dukiya وبنجد تعالى وإنه لحب الخير لشديد وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون خير أنا نفل دوك يا جيد هنا فتاة أنفرينتا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير كتب عليكم idza hadara ahadakum almaut in taraka khaira duk khair a cikin wadannan ayoyin yana nufin dukiya wadansu ma suka ce ba dukiya kadan ba dukiya mai yawa Abdullahi dan Abbas yace ba a kiran dukiya da sunan khair sai ta kai dinari 600 Dawus ibn Kaysan al-Yamani cikin tabi'ai yace sai ta kai dinari 800 wani ma daga cikin tabi'ai yace sai an samu dinari 1000 to dinari 1000 ko a yau nawa ne kudin suna da yawa fa miliyoyi ne yace sai in mutun ya bar wannan ne sannan zai wasiya amma dai malamai suka ce lafazin dukiya mai yawa lafazi ne da zai iya canja ma'ana daga gari zuwa gari a wani gari idan aka ce ga mai kudin gari kaza a wani garin talaka wani gari ko ba haka ba to dan haka dai abinda ake nufi abinda duk mutane suka dauka mai yawa a garin su idan mutum yana da dukiyar da a garin su a nahiyar su a kauyen su sunanta dukiya mai yawa lalle yayi wasiya to a wannan wasiya da ana yi lil walidaini da iyaye guda biyu ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a Bukhari cikin kitabut tafsir kana rubu'u lil waladi wa kanat al wasiyatu lil walidaini ada da da mamaci ya bari za a bashi rubu'in dukiya wato fata na dukiya dai kusa hudun dukiya wa kanat al wasiyatu lil walidaini iyaye ko wasiya ake musu ba su da rabo cikin gado fa nasakha Allah min zalika ma ahabba sai Allah ya shafi abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama fa ja'ala liz zakari mithla hazzi al unthayin sai ubangiji ya sanya wa da namiji rabon mace biyu wa ja'ala lil abawaini wa ja'ala al abawaini li kulli wahidin minhum as-sudus iyaye guda biyu uwa da uba in sun hadu wajen cin gado babu ƴaƴa to kowanne ɗaya daga cikin su zai samu sudusi wa ja'ala lil mar'ati thumuna war rubu'a mace wani lokaci ta samu ɗaya mace takwas wani lokaci ta samu ɗaya cikin hudu a cikin dukiya wal zawj shatru war rubu'u miji wani lokaci ya samu rabin dukiya wani lokaci ya samu ɗaya bisa hudun dukiya gurgurdan yadda hali ke canjawa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakunnahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dayn wa lahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn ba haka bane ba ma'ana abin na canjawa daga lokaci zuwa lokaci kamar yadda ayatul qur'ani ta bayani ke Abdullahi dan Abbas wato ya nuna a da kafin saukar ayar rabon gado yusikumullahu fi auladikum ake aiki da wannan ayar ta kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira alwasiyatu lilwalidayn. Amma tunda ayar rabon gado ta sauka sai ya zanto cewa da ɗa da dukkan wani ma wanda yake mai cin gado ba ya da rabo a cikin wasiyya, sai dai ai wasiyya ga wanda baya cikin maciya gado. Amma iyaye ba a musu wasiyya, yanzu shikenan suna da su da sun su. Wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi as-sudus. Ma'ana lokacin da yake da ɗa shi mamaci din, kowa daga cikin uwa ko uba za a bashi ɗaya bisa shi don dukiya. Idan ko ya kasance yana da ɗa, in baya da ɗa kenan, idan ko ya kasance yana da ɗaya, to uwa za a bata suluthi, ɗaya bisa uku. Sai aka yi shiru ba a ce uba a bashi komai ba. Shiru ɗin da aka yi balaga ce ta Alkur'ani, sai ka koma farkon ayar ka samu amsa. Lizzakari mislu hazzil unsayyin. Tunda uwa ta samu suluthi ɗaya bisa uku, yanzu mai rage ba saura biyu bisa uku ba, sai a bawa uba. Ba sai Allah ya ce to kuma a ba uba ba, tunda ya baka ka'idar lizzakari. To a takaice dai da wannan aya, da waccan aya ta sauka ta cikin suratul nisa, sai ta shafi hukuncin yin wasici ga mahaifa. To amma har yanzu wasici na nan ga waɗanda ba mahaifa ba. Ya halatta kai wasici ga danginka waɗanda ba su da gado, ba su da rabo a cikin gado. Ya halatta kai wasici ga abokananka. Ya halatta kai wasici ga waɗansu musulmai. To amma ƙa'ida ta wasici da za ka yi, abinda za ka bayar kada ya wuce ɗaya bisa ukun dukiya. Abdullahi da Abbas ma ce kare wuce ɗaya bisa ukun dukiya, duk abin da zaka bayar kare wuce haka yawa. Hujja a nan gurin hadisin Bukhari, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duba ɗaya daga cikin sahabbansa Sa'ad bin Abi Waqqas, baya da kowa sai ɗansa, gashi da dukiya mai yawa, yana cikin kwanciya ta rashin lafiya, sai ce manzon Allah gashi mutuwa ta zo mun, gashi kuma ba ni da kowa sai ƴata guda ɗaya za ta ci gadona, shin zan iya bayar da sadaka ga dukkan dukiyata? Manzon Allah ya ce a'a. Yace to rabi fa? Manzon Allah ya ce a'a. Yace ɗaya bisa uku fa? Suluthi kenan. Manzon Allah ya ce as-suluth kathir, ɗaya bisa uku. To ɗaya bisa uku kan yana da yawa. Sai ya shiru, bai ce kar ka bayar ba, bai ce ka bayar ba, amma sai ya ce yana da yawa. Shine Abdullahi da Abbas sai da mutane za su koma ɗaya bisa huɗu da zafi, tunda manzon Allah ya nuna ɗaya bisa uku yana da yawa. Ma'ana lokacin da zaka bayar da wasiyya ya kasance ɗaya bisa huɗun dukiya ne, kar ya wuce haka yawa. Ina fata an fahimta. Wanda zaka yi wa wasiyya ya zanto baya cikin maciya gadon ka, sannan wasiyyar da zaka yi ya kasance ta abu ne na alkhairi, kar ka yi wasiyya na ai wani aikin sako. To wannan har yanzu tana nan hukuncin ta mustahabi, ba za a ce wajibi ba. Idan mutum ya yana da lada, in bai mu babu wani lada, babu zunubi a kansa. A takaice dai idan muka ce za mu yi maganar wasiyya sai mu koma karatun fiqhu. Amma bari mu jumlace zance gaba ɗaya, sai mu ce ita wasiyya iri uku ce: akwai wasiyya ta wajibi, akwai wasiyya ta haram, akwai wasiyya ta mustahabi. Wasiyya ta wajibi, wanda ya zo mutuwa yana da bashin mutane a kansa, yana da haƙƙoƙi a kansa, cikin ƴan uwansa da magadansa babu wanda ya sani sai shi. To dole ya yi wasiyya, ya kirawo magadansa, ya kirawo masu hankali cikin abokanansa, ko limamin unguwarsu ko wani, cewa kun ga gida kaza da wuri kaza da mota kaza da kowa gani, duk a cikin bashin banki na sayi su, ba ko kobo na wace. Da haka lallai idan na mutu, kafin a ce an raba gado sai an biya abin da ke kena. Wannan irin wasiyar ta zama wajibi mutum ne kafin ya mutu. Duk haƙƙi da ke kansa na mutane, sawa'un na banki ne, na wani mutum ne ka ci bashi, wani ne ke banka bashi, wani ne aka baka ajiyar kuɗinsa suke wurinka, dole ne ka yi bayani. Irin ta ce manzon Allah ke cewa bai dace ba ga mutum musulmi ya kwana dare biyu ko sama da haka face sai wasiyarsa tana rubuce a ƙarƙashin filansa. Ma'ana duk wanda yake da bashi a kansa da yawa na mutane, ko na kamfanoni, ko na gwamnati, ko haƙƙin mutane, ko kuɗin ajiya, kamata yayi lokaci bayan lokaci yana jaddada wasiyya. A rubuce na ajewa, da wane da wane suna bina, ni wane akwai bashin wane da wane a kaina, akwai kuɗin wane da kuɗin wane a kaina, ya rubuta takarda, ya abin nan idan ma zai photocopy yayi ya ba waɗansu su ajiye, shi ma ga tashi a wurinsa. Dai idan ya mutu kar ya bar ɗayansa cikin sababi da rikici. Na fatan kun fahimta. Irin wannan wasiyyar ta wajibi ce. Wasiyya ta haramun, mutum ya yi wasici da aikata wani aikin barna, ya ce wa ɗayansa ko na riga na mutu wuri kaza za a gina abu kaza, ya kasance wuri ne na barna, ko gidan karuwai, ko wani gidan barasa, ko wani aiki na barna. Akwai wanda yake wasici har da aikin barna, to irin wannan ba a zartar da ita, haramun ne mutum ya yi ta, in ya yi ta ba za a zartar ba. Sai wasiya ta mustahabi ita ce wadda ba wani bashi a kanka, kai ne ka ga dama za ka baiwa wani wani abu cikin dukiyarka. Ita ce ko da bayan na mutu kafin a fitar da gadona, lalle kaza na baiwa wani, kaza na baiwa wani, kaza na baiwa wani, ya zanto waɗannan ba su cikin magada. To irin wannan hukunta ta har yanzu a cikin musulunci mustahabi ne wanda duk yayi yana da nada. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه وبنجدتي فمن بدله والدي سنج وصية بعد ما سمعه باين يجي ما هي تنك يكرا وكا يتي كودا باين متواتا كذا نوانا ني كذا نوانا ني كذا نوانا ني كوان نبينا باشي أي كذا وان نبينا باشي عدد كتي كذا في كذا وكا سنجا باين يموت mutum ya canza baddalahu ba'da ma sami'a, ya canza abin nan da mahaifinsa ya faɗa masa na wasiyyaci, ko ya canza abin da mai wasiyya ya bar masa na wasiyyaci ba'da ma sami'ahu, bayan ko ya ji. Fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna, laifin baya kan mahaifi da ya yi wasiyya yana kan wanda ya canza. Shi ya riga ya fita tun da ya yi wasiyya, in ƴaƴansa suka yi kwange suka rage ko suka ƙara ko suka canza, to wannan laifin yana kansu baya kan mahaifin, har ga Allah baya da laifi. Shine fa inna ma ismuhu على الذين يبدلون ان الله سميع عليم, للي الله تعالى سميع ميزينه sannan kuma alimun masani ne dangane da halin da kuke ci. فمن خاف من موسى جنفا او اثما, فمن خاف dukan wanda yaji tsoran janafan kaucewa gaskiya bisa kuskure, au ithman ko kaucewa gaskiya bisa ganganci, min موسى daga wanda yake yin wasiya, mutum da ya zo yake yin wasiya, lokacin da ya zana maka wasiya ayi kaza ayi kaza ayi kaza, sai ka ga ya faɗo wani abin da ya ci karo da shari'a, ya faɗo wani abin da ba daidai ba, ya faɗo wani abin da ba haka shari'a ta tsara ba. To kila ya faɗa ne saboda san ransa, ya zama isman din, kila ya faɗa ne saboda kuskure, karancin iliminsa, jahilcinsa, shine janafan din. To idan mutum aka kirayi kaza ayi wasiya, sai ka ga kuskure, sawa'un kuskuren da aka yi da ganganci wanda aka yi bisa ga rashin ilimi, fa aslaha bainahum, sai ya sasanta tsakaninsu, ma'ana bainal musi wal musa lahum, tsakanin mai wasiya da waɗanda aka yi wa wasiya cewa a basu kaza da kaza, kaga akwai zalunci, akwai inda ba daidai ba, sai ka gyara ka ce ba haka za a yi ba. Ai da kace a bayar da ɗaya bisa ukun dukiya ko rabin dukiya, wannan ba daidai bane ba, rabin dukiya ba daidai bane, ya saba sunna, a dawo da ita ɗaya bisa hudu, haka Abdullahi dan Abbas ya nuna. In ka kafe sai ɗaya bisa uku, to manzo Allah da ya ce yana da yawa. Ina ba ta amfanta, ya ce a ba ɗanka a ba matarsa, sai a ce ai da ɗanka da matarka suna da rabo a cikin gado, don haka ba a yi musu wasiya, sai dai ka faɗo wani banda su. Abaiwa mahaifana suka ce su ma wannan suna da rabo a cikin gado, don haka sai dai ka faɗo wani banda su. Abaiwa ƙanan mahaifiyata, yar mahaifiyata, eh wannan kan zawal arhamu ne, ba su da rabo cikin gado, a iya ba ƙanan mahaifi ko yar mahaifiya, wannan za a iya ba su, wannan babu laifi. Shi ne fa aslaha baina, duk wanda ya gyara bayan ya ga kuskure, to fala ismu alai, wannan babu laifi a kansa. Wato kaga wancan shi daidai ce aka yi sai canja ta dan san rai, fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna, wannan kuskure ne aka yi sai ya gyara shi zuwa daidai, fala ismu alai, ko sai aka bata abin da ya dace. Inna Allah ghafurur rahim, ubangiji ta ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, فمن تطوع خيرا فهو خير له, وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
التي يا أيها الذين آمنوا يا وحن دسك إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبت أذني أكنكم كما كتب على الذين من قبلكم كا kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suke kafinku la'allakum tattaqun dan ku zanto cikin masu takawa. Wato wannan ita ce ayar da aka wajabta azumi akan ta, cewa azumi tilas ne, kuma tilas ne akan mu irin yadda yake tilas akan waɗanda suke kafinku. A ciki akwai harfin tashbihi, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke kafinku. Kamanceceniyar da ayar nan ke ɗauke da shi wace irin kamanceceniya ce? Shin kamanceceniya ce ta fuskar adadi, adadin da aka wajabta muku shi aka wajabta musu, ko kamanceceniya ce ta fuskar hukunci, wajabci, wajibi ne a kanku yadda yake wajibi a kansu? Dan idan mun ce ta fuskar adadi, ma'ana irin yadda muke azumi 26 ko 30 su ma haka suka yi. Amma idan muka ce ta fuskar wajabci, wannan na nuna yadda azumi yake wajibi a kanmu, su ma haka ya zama wajibi a kansu ɗin a da. To amma nawa aka wajibta musu? 29, 30? Ba mu sani ba, Ubangiji ta'ala ne ya sani. Ina fata an fahimta. Don haka kafin tashbihi da ke cikin nan gurin, wato tana tashbihi ne na al-wujub bil wujubi, ko al-ijabi bil ijabi, yadda yake wajibi a kanku haka yake wajibi a kansu. La'allakum tattaqun, dan ku zanto masu takawa. Wato azumi yana koya wa ɗan adam takawa. Dukkan mutumin da ya kame bakinsa bai so bai sa ba, ya sanya wa sha'awarsa da baibayi da tarnaki, bai zake wa ɗa mace ba tun daga lokacin da alfijir ya keto har ya zuwa lokacin da rana ta faɗi, awa 12 yayi hakan har kwana 29 zuwa ga 30, to azumi ba zai wuce ba face sai ya zanto kamar wanda aka yaye daga wata makaranta ta koyar da takawa. Idan ya fita bayan azumi kuma ya saba da ya jure wa yunwa. Abin a gabansa ga abinci a gidansa ya kici, don saboda in ya ci ya zama haramun a lokacin tun da azumi a bakin. To haka bayan azumi ga yunwa yana ji ga haramun a gabansa, nan ma sai ya kauce mata ya je har ya samu halin. Ko ga haramun daɗi amma ga halal marar daɗi, gabza a cikar a mutu, ya gwammace ya ci wannan kar ya mutu ɗin, sama da dai je ya ci wancan mai daɗin ko mai ɗanɗanon in ya zanto haramu. Ma'ana azumi ya koya maka takawa, azumi ya koya maka juriya da kame kai, shi ne la'allakum tattaqun. Lokacin da wannan aya ta sauka an wajabta azumi ba tare da yin bayanin kwanakinsa ba, sai wannan aya ta ce ayyaman ma'dudat, za ku rinka yin azumin nan ne waɗansu kwanaki ababen ƙidayawa, kwanaki ababen ƙidayawa ba masu yawa ba. Fakum maridan, tare da haka a cikinku idan an sami mara lafiya, au ala safarin, ko wanda yake matafiye, fa iddatun min ayyamin ukhra, to idan ya sha ruwa sai ya rama a waɗansu kwanakin na daban. Anan ana kaddara kalmar fa afara, sai ya sha ruwa ko ya ajiye azumi, to fa iddatun min ayyamin ukhra, sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban. Ma'ana an yafewa mara lafiya wajibcin azumi, an yafewa matafiyi wajibcin azumi, amma tare da cewa za su rama daga baya bayan azumi din ya wuce. Ina fata an fahimta. Wato azumi irin yadda waɗansu daga cikin hukunci-hukunci suka bi mataki-mataki, aka bi mataki-mataki da su kafin tabbatar da su, haka azumi aka bi. Matakinsa na farko, an bar kwanaki ne kawai na wato ainihin Ashura a kowace shekara, su ake azunta a matsayin wajibi. Da aka wajabta Ramadan kuma haka, ba a kai su kwana 30 ba kai tsaye, ba a kai su kwana 29 ba kai tsaye, sai aka bar shi ayyaman ma'adudat, kwanaki ƙididdigaggu, waɗansu suka takaice su da 3, waɗansu suka kai su zuwa ga 7, a kowane wata dai azumi guda 3, ma'ana su ne ayyaman ma'adudat. Kuma tare da haka sai ya zanto ba dole bane ba, wanda yaga zai iya yi yayi, wanda ba zai ba ya ciyar da miskini a madadin azumi din. Shi ne aya ta ce wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, har ma waɗanda za su iya yin azumi din ya zama wajibi a kansu in sun zaɓi su ajiye, fidyatun ta'amu miskin, ciyar da abincin miskini guda ɗaya. An gane ko? Faman tatawwa khairan fa huwa khairullah, dukkan wanda ya ƙara akan abincin miskini a madadin a kowane yini ciyar da miskini ɗaya sai ya ciyar da biyu, fa huwa khairullah, to wannan ya ƙara akan sa alkhairi, zai samu ƙarin lada akan haka. Amma wa anta sumu, ku rinka yin azumin ba ciyarwa ba, khairun lakum shi ne ya fi alkhairi a gare ku, in kuntum ta'lamuna, in har kun kasance kuna da sani. Ina fata an fahimta, wato kaga nan gurin an ba da zaɓi, ko mutum ya yi azumi ko ya ciya, haka aka ɗauka a matakin farko. Shi ne ya tabbata cikin hadisi, Mu'adh bin Jabal Allah shi ƙara yadda a gare shi, yake cewa matakan da aka fi na azumi ɗaiɗaiɗai ne har guda uku. Na farko, fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qadima almadinata fa ja'ala yasumu min kulli shahrin thalathata ayyam. Manzo Allah ya zo Madina a kowane wata ne yin kwana uku. Wa qala Yazid fa sama 17 shahran. Yazid dai daga cikin marwayta hadisin yace manzo Allah sai da yayi azumi na 17 shahran, wato watanni 17, kowane wata yana yin azumi uku a cikin sa. An bayyana ko shine ayyamin ma'adudat min rabi'il awwal ila ramadan, tun daga rabi'il awwal zuwa ga ramadan, min kulli shahrin thalathata ayyam, cikin kowane wata wato kwana guda uku. Wa sama yawma ashura, kuma ya azumta ranar ashura. Thumma inna allaha azza wa jalla, sannan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu ila hadhihi alaya, har zuwa fadin Allah ta'ala wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wanda zai iya yi din ma, in ya ga dama kar ya yi, kawai sai ya rinka yin azumin kwana uku, ba sai ya rinka tayar da miskini. Fa kana man sha'a sama wa man sha'a at'ama miskinan fa ajza'a zalika an, sai ya zanto duk wanda ya ga dama ya azumi, wanda ya ga dama tayar da miskini, hakan ya isa. Haka suka yi a wannan mataki, ba shi ne mataki na biyu ba kenan? Mataki na farko ayyamin ma'dudat, kwanaki uku a kowane wata. Mataki na biyu wanda ya ga dama ya yi, wanda ya ga dama ya bari. Da aka zo mataki na uku na ƙarshe ne, shine wanda dole kowa ya yi azumi, shine aya ta gaba za ta yi bayani akan sa. Allah ya tsare.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وبنجي تعالى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Shi watan Ramadan shine watan da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa, kamar yadda muka faɗa a darussan da suka wuce baya, saukarwa ta farko wato daga Lauhul Mahfuz zuwa ga Baitul Izza fi Sama'id Dunya, an saukar da Al-Qur'ani ne a cikin watan Ramadan. Allazi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nas, dan ya zanto shiriya ga mutane, wa bayyinatin min al-huda, kuma ya zanto dalilai na shiriya din, wal furqan, kuma domin ya zanto raba gardama. Dalilai na shiriya, dalilai kuma waɗanda suke a matsayin al-furqan, masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya, masu rarrabewa tsakanin halal da haram. An gane ko? Don haka wannan na nuna saukar da wato ainihin al-qur'ani mai girma cikin watan Ramadan, kamar da waɗansu ayoyi kuma suka nuna cikin lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik. Wato saukar da shi a cikin daren lailatul qadr ne, wanda daren lailatul qadr kuma yana cikin goman ƙarshe a cikin Ramadan. Da haka in an ce an saukar da shi a daren lailatul qadr, ko an ce an saukar da shi a dare mai albarka, ko an ce an saukar da shi a cikin watan Ramadan, duk magana ce guda daya, domin daren mai albarka shine daren lailatul qadr. Daren lailatul qadr kuma yana cikin watan Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر تكن قدكم وندي أهل رسوة عدد شهد أنا بمعنى حاضر أي طالع عليه الهلال وهو حاضر غير مسافر وتوتى يا طيع يا كاما كان مذون جدا بامتفيبا في أكنفي بشهد ba wai wanda ya gani da ido ba, an fahimta ko, wato wanda wata ya tsaya ya kama kai kana halarta a gida ba matafiyi ba, fal yusummu, to lalle ya azinci wannan wata din. An gane ko? Amma wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, cikin ku wanda ya kasance maridan wato mara lafiya, aw ala safarin ko ya zanto yana cikin halin tafiya, fa afṭara, sai ya kasance ya sha, sai ya kasance ya ci, fa iddatun min ayyamin ukhra, wato sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban. Kalmar ka afṭara kaddara ta ake, babu ita a rubuce a cikin alqur'ani, amma da kaddara ta ne ma'ana za ta tsaya daidai wa ita. An fahimta ku? Ma'ana wannan aya sai ta zanto ita ce ta koge wancan zaɓi da aka yi na cewa wanda ya ga dama ya azumi, wanda ya ga dama ya ciyar. Yanzu an ce a famin shahida minkum man shahara falyasumhu, wannan kalmar falyasumhu ita ce ta shafe wancan hukunci na wanda ya ga dama ya azumi, wanda ya ga dama ya ciyar. Dan haka da yawa daga cikin salaf za ku ga sun ce mansuha ce. Haka Abdullahi ɗan Abu zai faɗa, haka waɗansu daga cikin malamai magabata, cikin sahabbai ko tabi'ai duk suka faɗa hadhihi aya mansuha. To amma su a wurinsu, ko da rage faɗin lafazi am, suna kiran shi da suna annasakh. Dan haka mansuha ce, amma ba dukanta ba, domin har yanzu kuma ayar tana gaskatuwa wa 'alal ladzina yutiquna, ga waɗanda za su iya yin azumi amma da wahala su kai da kyar, saboda sufa ko kuma saboda mace mai juna biyu ce, sai ta kai da kyar ko saboda mace mai shayarwa ce, da kyar za ta kai, shi ne yutsi kuna, ma'ana za su iya yin azumi da wahala, to a madadin yi ɗin fidiyatu ta'amu miskin, sai su ciyar da miskin. Ina fata an fahimta. Ana san Malik ya fassara ta da ma'anar farko, cewa tana nufin tsofaffi mace ko namiji waɗanda ba za su yi azumi ba sai sun ji gata, to sai su ajiye azumi sai su ciyar, babu wata ramuwa a kansu. Da haka shi da kansa Anas ɗan Malik da ya tsufa sai kasance ciyarwa yake baya yin azumi, kuma hadisin yana nan cikin Bukhari. Da haka yace ayar ba wai mansuka ce gaba ɗayanta ba, mansuka ce dangane da hukunci na farkon musulunci, cewa wanda ya ga dama ya azumi, wanda ya ga dama ya ƙi, amma muhukama ce min hayth dilalatuha ala annahu jaza lil kabiri wal kabirati al iftar ma al it'am, wato ya kasance sun sha domin su ciyar, tsoho ko tsohuwa guda na fata. Abdullahi dan Umar kuma ya shigar da wato mace mai juna biyu da mace wadda take mai shayarwa, in dai har za su yi azumi din da wahala. Sun fassara kalmar yutiquna cewa shine iya yin azumi din da wahala, saboda akwai wata qira'a wa alal ladzina yatawaquna, yatawaquna bi ma'ana yatakallafuna, za su wahala in sun yi, to in sun kai wannan matsayin saboda shekaru, saboda juna biyu, saboda shayarwa, sai kasance za su sha wahala, wahala wadda ta wuce ta al'ada, wadda mai kowane mai azumi ya saba ji, ya saba ji yau da gobe, to sai su ajiye su ciyar. Ina fatan kun fahimta. Saboda kar wata wadda take koya take da juna biyu sun dauka duk mai juna biyu ba za ta yi azumi ba, dan haka za ta ciyar, ba haka ake nufi ba. Kar wata dauka tunda tana shayarwa ba za ta yi azumi ba, duk mai shayarwa sai ta ciyar, ba haka ake nufi ba. Sai in za ki sha wahala, wahala da ta wuce wadda aka saba ji a azumi na yau da gobe, shine ya tawakkuna. An gane ko? Waɗansu kuma sai su kyale kan qira'ar wa alal ladzina yutiqunahu, amma su kaddara lamu wa alal ladzina la yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, waɗanda ba za su iya yi ba sai su ciyar da miskine a madadin yi. To sai mu kalla, saboda mai ba za su iya yi ba, saboda tsufa, saboda shayar da yaro, saboda juna biyu, ba za su iya yi ba sansan, to su ciyar da miskine. Kada mun dauki wannan qira'ar za a kaddara la domin ya dace da malar. In mun dauki qira'ar yatawaqunahu, sai ta zanto tana fassara qira'ar yutiquna. Ina fata an fahimta. Duk da cewa qira'ar yatawaqunahu ba qira'ati mutawatira ba, lakinnaha yusta'anu biha fi tafsiri kalamillahi ta'ala. Duk qira'a ko da shadda ce, a karanta ta ne a matsayin tilawul qur'ani bai halatta ba a cikin sallah ko wajen sallah, amma a fassara qur'ani da ita wannan lalle tana ɗaya daga cikin murajjihat. In wani malamin tafsiri ya faɗo wata magana, wani ya faɗo wata magana, wanda ya faɗo maganar farko ba ya da wata hujja, ya kalli zahirin larabci, wanda ya faɗi magana ta biyu bayan zahirin larabci yana da qira'a shadda da take goyon bayansa, to sai a rinjayar da magana ta biyu a kan ta farko, tana cikin murajjihat.
ina fatan kun fahimta. ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وتكذا اكوي رحمه ربنجي da jin kanka ta yadda mara lafiya aka ce ba sai yayi ba sai ya aje daga baya rama matafi aka ce ba sai ba sai ya aje daga baya rama to amma wanne ne yafi dangane da matafi yayi azumi shi yafi ko kuma ya aje shi ne yafi malamai sun tattauna kan wannan mas'ala din wadansu suka dauki cewa mutum yayi azumi shi yafi waɗansu suka ɗauki cewa mutum ya ajiye shi ya fi waɗansu kuma suka yi tawassufi a tsakiya suka ce a'a in zai iya yi ba tare da wahala ta yi masa tsanani ba to ya yi shi ya fi amma in ya sha wahala to ya sha ruwa masu wannan zance na ƙarshe suna da hadisi cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi da waɗansu sahabbai waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi cikin masu azumi sai wanda ya sha wahala ahaga ya faɗi har yana suma har an ɗauki rigarsa an sa a jikin wani kara ko wani itace ana masa inuwa da ita saboda wahala ta yi wahala sai manzo Allah ce laysa min albirri siyamu fi safar baya daga cikin aikin da'a ka ce za ka yi tafiya ka yi azumi sai sahabbai suka ce ya malamai kai suka ce yana magana ne ga wanda ya sha wahala domin akwai wani hadisin daban cikin Bukhari sahabbai sun yi tafiya waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi masu yin azumin ba su aibatawa wanda ba sa yi ba waɗanda ba sa yi kuma ba su aibatawa masu yi ɗin ba kuma shi ma kansa ya yi tafiya a cikin wata tafiya waɗansu suka sha wahala bayan da azumi a bakinsa sai manzon Allah ya sa aka yada zango a wuri ya ce ku kawo mun ruwa nan aka kawo masa ruwa sai ya sha saboda waɗanda suka ɗauko azumi suna shan wahala sun kasa sha to su ga manzon Allah ma ya sha su ma su sha su huta daga baya sa rana da haka matafi ko ya tashi da azumi yana cikin tafiya sai kishirwa ta yi tsanani yunwa ta yi azumi mai ya zafi sai ka tsaya ka ci girki ba abin da ya maka zafi bayan Allah ka rana. Ba komai a kanka ba wai jarinta ba ce ka tsaya wai kai sai ka karasa da wata takawa ka sha wahala ga tafiya ga wani ne ka tsaya ka ci abincinka ka sha ruwanka bayan sallar karama ba wani kafara ka dama kai matafi ne sannan matafi idan yi niyyar tafiya zai ci abinci ne daga cikin gari ko sai ya je bayan gari waɗansu malamai suka ce dole sai ya wuce bayan gari sai ya wuce gonakin garin ko kuma sai in ya wayo baya ba zai garfin kwano na garin ba to ya shiga cikin tafiya kenan amma matukar yana tasha ba zai ci abinci ba har sai in ya wayo baya ba zai garfin kwanon garin ba amma akwai hadisi kalala wanda ya nuna in kana da niyyar za ka yi tafiya gobe talata da sassa ta sai matarka ta shirya maka abin karin kuma lokaci ka koshi daga gida kafin ka tafi azumin ka yi wato wannan ya yi daidai iftarin da ka yi daga baya sai ka rama ba za a ce wai sai ka shiga halin tafiya ba wannan hadisi ya nuna haka har imam Nasiruddin Albani ya dan karamin littafi akai dan karami wato da yake magana akan iftaru sa'imi qabla safari wato mai azumi wato matafi da zai sha ruwa wato ya ci abinci tun ma kafin ya bar gari ya kawo hadisan ya yi musu darasa hadisiya ya fitar da su ina fata an fahimta to rashin lafiya ba wata ne rashin lafiya ce za a ajiye azumi shine aka ce rashin lafiyar da al'adance za ta haifar da jinkirin warke cutar ko kuma ta ƙara yawanta duk rashin lafiyar da idan aka yi azumi cutar za ta yi jinkirin warkewa ko kuma za ta datu to wannan sai mutum ya ajiye amma rashin lafiya ɗan kaɗan ba mai tsanani ba wani ɗan ciwon kai wani tuntuɓe kai jini ya fita wani abu da sauransu mai yankan barci ya ɗan yanke ka duk wannan ba za ka ce wai ba ni da lafiya ba wurin ajiye azumi kawai da an yi ga wani tuntuɓe duk wannan za ka yi azuminka ina fata an fahimta dole sai an samu almarad kuma shine khurujul badani min halatihi al-i'tiyadiyya jiki ya fita daga yanayin da ya saba na yau da gobe to ka ku rashin lafiya da ke sa jiki ya fita daga yanayin da ya saba na yau da gobe wanda an ganka za ce kai wani ku lafiya ya na kana dingishi ya na kana kaza ya na ga to kaga wannan ba amma akwai wanda bai da lafiya za a yi ta surutu shi komai da komai to wannan ba sai ya abin ba shi ba ya san rashin lafiya ba ta kai rashin lafiya ba kenan an gane ko sauran da yake karanta cikin littafin fiqhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatin min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ubangiji ta'ala na san sauki a gare ku dan haka sai shar'anta muku yiwuwar shan ruwa saboda rashin lafiya ko tafiya wa la yuridu bikum al-usra ubangiji baya san tsanani a gare ku dan haka bai ce tilasta kun yi azumi cikin halin tafiya an gane ko ko ma ta tafiya da aka yi da sabon manzo sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi da aka ji aka yada zango a wani wuri rana ta yi rana masu azumi kowa wani cire rigar sa yayi kinuwa da ita. Sahabin da ya rubuta hadisi yace saboda tsananin zafi wani ma ana cikin sahara bai samu abin da zai kinuwa ba da takan hannun sa yake kare fuskar sa kawai ya kare gushin sa kan ranar kafin. Waɗanda ba sa azumi da aka ji suka ce to ku masu azumi ku huta, da aka je wurin za a yi zango suka fito da sanduna da zanin su ko temple din su ko tsumokare da suke tare su suka yi rumfa suka yi rumfuna suka yi tent suka je suka ɗebo ruwa daga inda ake ɗebo ruwa daga nesa duk suka gawo. Manzon Allah ya kalle sai ce zahabal muftiruna bil ajri, yau kan waɗanda ba sa azumi sun kwasa lada. Waɗanda ba sa azumi yau kam sun kwashe ladan sun tafi da su, ma'ana sun zo sun yi mana rumfar zama, sun je sun ɗebo ruwa, sun zo sun dafa abinci, mu muna zaune. Zahabal muftiruna bil ajri, ma'ana waɗanda ba sa azumi sun riga sun tafi da ladan. Idan ka kalli hadisin sai ka auna ka ga wani hali kai ka samu kanka a ciki, duk wanda halin da ka samu kanka a ciki da ya dace da sunna sai ka bi. Za ka iya yin azumi ba tare da wahala ba ka yi, a'a ba za ka yi azumi ba saboda akwai wahala shi kenan sai ka fasa azumi, a'a ka ɗauki azumi daga baya ka je yunwa sai ka ci abinci. Duk wanda kai kowanne kana da goyon baya na sunna kana jin wahala da wahala ta yi tsanani ka ce kuma dole sai ka ƙara azumi, to nan manzon Allah ce laysa minal birri siyamu fi safar, bayi daga cikin ayyuka na da'a mutum ya ce yana jin wahala cikin azumi kuma ya ce dole sai ya yi azumi din ba zai sha ruwa ba gashi kuma a halin tafiya. An gane ko? Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukum al-idda, an ce kurama fa iddatun min ayyamin ukhra saboda me wa litukum al-iddata, dan kuma ku cika adadin kwanakin. Inda da aka ce idan kuka sha ba za ku rama ba, sai ka sha azumi kwana bakwai, ka sha kwana biyar ko kwana shida kuma an ce ba za ka rama ba, ɗan uwanka musulmi suna da azumi 30 kai kana da 24 ko 23 kaga sun riga sun kere kake, ko suna da 29 kai kana da 22 ko 23 kaga sun riga sun kere ka. Amma tunda aka ce karama, hikimar cewa karama din litukumilu liddata, dan kuma ku cika adadin, yanzu to ba tsere muku ba ta fuskar lada. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kuma domin ku girmama Allah bisa ga shiryar da ku da yayi. Wala'allakum tashkurun, kuma domin ku zanto masu godiya gare shi. Girmama Allah ta hanyar kabarbari a ranar Idi kenan, tun daga safe har ya zuwa fita masallaci, har ya zuwa lokacin da liman zai zo a fara sallah. Waɗansu malamai suka ce tun daga lokacin da aka ce an ga wata an shar'anta maka yin takbira a karamar sallah har ya zuwa lokacin da wato ainihin za a fita sallar Idi. Amma idan mafi inganci a karamar sallah babbar sallah ku har kwana biyu bayan ta ku kwana uku.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
Allah ce وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, idan bayina suka tambaye ka anni game da ni, fa inni qaribun, to kace musu ni a kusa nake. Ujibu da'wata da'i idza da'an, ina amsa kiran mai kira da zaran ya kiraye ni ba sai ya kama kafa da wani ba. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, su nemi amsawata, in dai suka nemi in ansa musu to zan ansa musu. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, kuma su yi imani da ni, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, domin su shiryu. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah shi kare yadda a gare shi, yace sahabbai sun kasance idan ana cikin tafiya lokacin da duk suka hau kan wani tudu sai su yi kabbara. An gane ko? Lokacin da duk suka yi gangare sai su yi tasbihi, to sai suna ɗaga muryoyinsu da wannan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas arji'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, yace ya ku mutane ku sauƙaƙa wa kawunan ku mana, wanda kuke kira ɗin fa ba wanda baya nan bane ba kuma kurma bane. An fahimta ko? To wannan abu da manzon Allah ya faɗa musu, wato yana nuna musu wajen zikirin Allah, wajen kiran Allah subhanahu wataala ba a ɗaga murya, domin wanda yake nesa shike bukatun ka daga murya ya wame da ƙarfi kafin ya ji, amma Ubangiji da yake kusa da kai yana jinka, wato ainihin daga murya din sai zanto rashin ladabi ne. Shi yasa anan ma wajen addu'a yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, idan bayi sun tambaye ka game da ni sai musu a kusa nake. A waɗansu daga cikin asbabun nuzul suka ce sahabbai sun tambaye manzon Allah cewa aqribun rabbuna fa nunajihi am ba'idun fa nunajihi, shin ubangijinmu kusa yake, mu yi kalma ta munaja ce tsakaninmu da shi, wato kalma ta kadan kadan mai masa magana a hankali ko a ne sai yake sai murtaga murya sai wannan aya ta sauka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yusbu kawo wannan aya a cikin tsakiyar ayoyin da suke magana akan azumi ita ko tana magana akan addu'a dalili ne kan cewa halin da mai azumi yake ciki na yin azumi hali ne na ansa addu'ar sa manzon Allah ko ya bayyana haka a ƙarara cikin hadisi da yake cewa idan Ramadan ya tsaya aka rufe kofofin wuta gaba ɗayan su ba ɗaya da ake bari a buɗe kofofin aljanna ba ɗaya da ake bari a rufe sannan kuma wani a ɗaure kangalalu cikin aljanna sannan mai shela ya zo yana yin shela ya kai mai aikata alkhairi matso kusa lokacin sa yayi ya kai mai aikata sharri takaita wannan ba lokacin sa bane ba sai yake sannan Ubangiji ta'ala yana da bayi da yake yantawa daga wuta a kowane dare cikin daren watan Ramadana tun daga farko har ƙarshe sannan kuma sai yace sallallahu alaihi wasallam kowane musulmi yana da alƙawari tsakaninsa da Ubangiji zai ansa masa addu'arsa a cikin watan Ramadan to kaga idan ka dauki wancan hadisi sannan kuma ka dauki wannan aya da aka kawo ta a tsakiyar ayoyin azumi zaka fita da sakamakon cewa ashe watan azumi lokaci ne na addu'a da ya kamata mu dage da roƙon Allah bukatunmu addu'a kuma ba sai mun je umara ba kamar yadda wadanda suke dauka ka je umara ba shi ne sharadin da ke nuna an karba maka addu'ar ba a'a yin addu'ar ka tsarkake niyyar tsakaninka da Ubangiji yin amfani da lafazi mai kyau da ke nuna ladabi tsakaninka da Ubangiji yin addu'ar da kyautata zaton Allah zai ansa maka kada ka dauka cewa Allah ba zai ansa maka ba daidai bane mutum ya dauka cewa baya da matsayin da Allah zai ansa masa ya dauka shi ba malami bane Allah baya ansa addu'a sai ta malami ya dauka cewa shi ita mace ce dan me za ta yi addu'a ai Allah ba zai ansa addu'a ba sai ta maza mazan ma sai tsofaffi ma sai malamai haka da sauransu duk wannan munin da zato ne ga Ubangiji mutum ya dauka cewa Ubangiji subhanahu wataala wato ainihin yana ansa addu'ar sa da zaran ya kiraye shi da zaran ya tsarkake niyya da zaran ya cika sharuɗa da ake bukata na yin addu'a wannan shine amma dauka cewa wai sai mun je umara ne muka yi addu'a Allah zai ansa mana addu'ar mu shi kansa wannan munanawa Allah da tsoro kuma nuna babu hikima cikin al'amuran Allah ne domin cikin masu zuwa umara da waɗanda ba ta zuwa su suka fi yawa to wannan ne dace da rahmar Ubangiji ya ansa wa kowa da kowa ko kuma ya ansa wa masu zuwa umara kadai ya ansa kowa da kowa tunda ya ce wata rahmati kullu shay rahmata talawwace komai amma in ta dauka sai wanda suka je umara ma'ana duk wanda ba ya da ikon zuwa umara an haramta masa addu'a kenan ba zai iya Allah ya karɓa masa ba wannan ya zanto munin da toba Ubangiji ta'ala dan haka mu roki Ubangiji ko a ina muke sawa'un mun je umara ko ba mu je ba sawa'un maza ne mu ko mata a cikin wannan wata mai alfarma da azumi a bakin mu ko lokacin buɗe baki akwai hadisai da suka nuna ansa addu'ar da azumi a bakinka da ranarka akwai hadisai da suka nuna ansa addu'ar lokacin shan ruwa ina fata an fahimta kusanci ne na ilimi cewa yana sanar da mutane da ilimin sa kusanci ne na ji yana sanar mutane da jin sa yana jin duk abin da suke ciki kusanci ne na gani yana ganin su subhanahu wataala kusanci ne na rinjaye akan su da iko akan su kusanci ne na taimako da bayar da gudunmawa a keɓance ga bayan sa mummune to wannan shine nau'i na kusanci da malamai suke fassara kusanci da shi kamar yadda kuma ayoyin alqur'ani haka suka nuna kamar yadda kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka nuna to sai aya ta gaba Allah ce
uhinna lakum lailatan siyamin rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
Tarihin hadisin Mu'adh bin Jabal da muka karanto dazu wanda yake bada bayanin matakan da aka bi na wajabta azumi, mataki na azumi uku a kowane wata, mataki na wanda ya ga dama ya azumi, wanda ya ga dama ya siyar, sannan mataki na kowa sai ya yi azumi in ba masu uzuri ba. Sai muka tsaya ba mu karasa hadisin ba, sai Mu'adh bin Jabal ya cigaba da cewa thumma inna rajulan min al-ansar yuqalu lahu Sirma, akwai wani mutum cikin mutanen Madina ana kiran shi Sirma bi Sad, Sirma ibn Qayd, zalla ya'malu sa'iman hatta amsa, yayi ne yana ta aiki a gonarsa har sai da yamma. Fa ja'a ila ahlihi fa salla al-isha, yazo gida yayi sallar isha'i, thumma nama fa lam ya'kul wa lam yashrab hatta asbaha. To sai barci ya dauke shi, ga ka'ida ko a wancan lokaci dukkan wanda da magariba ta yi kafin ya ci ko ya sha barci ya dauke shi, to ko ya farka bashi kuma sai gobe iwar haka. Gashi ya je yayi na a gona yana ta aiki, ya zo gida yace da matarsa, shin akwai abinci? Ta ce babu, amma bari in je makwabta in tambayo ko na samu maka wani abu. Yace to je. Ya zauna kafin ta dawo ga gajiya ga wahala, sai gingide ya dauke shi, tana zuwa ta same shi yana barci, tace khaibatan laka, kai sonka. To ga kike nan babu shi, ba shi kuma sai gobe da magariba. Madajin fama sai aka zarce a haka, wannan aisho ne ta zarce ba ta zarce irin tamo ba gani. Wato sai suka ci gaba a haka, bai ci ba bai sha ba, fa asbaha sa'iman ya wayi gari yana azami. Fa ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa qad jahida zuhudan shadida, manzo Allah ya gani ya shiga cikin halin tsanani har yana shuma da rana, kamar yadda riwayar Bukhari ta nuna. Kana sai ce mali araka kad jahidta juhudan shadida, me ya faru na ganka ka sha wahala? Sai ya baiwa manzon Allah labarin duk abin da ya faru. Mu'adh ya ce wa kana Umar qad asaba min an-nisa'i min jariyatin aw min qurratin ba'da ma nama, shi kuma can Umar dan Khattab shi ma barci ya dauke shi, da ya farka kuma yana da kuyanga wanda ya sadaka da ita, da haka sai ka hakuri har sai da ya kusance ta, amma ya zubi fata kowa ba shi dai na tunanin yanzu ga matsala ta faru. Kuma ga wancan sahabi shi kuma waye da azumi har ya suma, kaga duk matsaloli wasu sun faru da yawa, akwai buƙatar a magance su. Ana tarbiyyantar mutane a hankali a hankali. Mu'adh ya ce Umar dan Khattab sai ya zo wajen manzon Allah, fa zakara lahu, ya ambata masa me ya faru. Gashi an dace abinda Umar yayi, ga kuma an dace abinda wannan sahabi ya samu kansa a ciki har yana suma. Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah ya saukar da uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, uhilla lakum an halatta muku laylatas siyami a daren watan azumi, a daren azumi ba rana ba, an halatta muku arrafasu ila nisaikum, saduwa da matayen ku. An gane ku? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, ku sutura ne a gare su, su ma sutura ne a gare su. Matar ka tsaro ce a gare ka, ta yadda ba za ka fada zina ba, kai ma tsaro ne a gare ta, ta yadda ba za ta fada zina ba. Abdullahi dan Abbas sai hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna, abinda ake nufi da libas shine natsuwa. Inda har mutum ya girma ya kai shekarun yin aure, kuma da halin yin aure ko bai yi aure ba, sai ka samu baya da natsuwa, ko akwai kuma yar kadan ce. Haka ita ma in ta girma ta kai shekarun yin aure ko ba ta samu ta yi aure ba, sai ka samu ba ta da natsuwa. Aure yana sa natsuwa, an gane ko? Dan Ubangiji Ta'ala ce litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, dan ku samu natsuwa zuwa ga ita mata din. Idan mutum baya da mace baya da natsuwa, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum, in dai baya da ita to yana zaman larura, sai dai ta yin azumi, tunda manzo Allah ce rinka yin azumi. In ko yana da hali to sai, amma in baya da hali to shikenan sai ta yin azumi kenan. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, alima Allah, Ubangiji Ta'ala ya san cewa annakum kuntum taftanuna anfusakum fatabu alaykum, ku kuna ha'intar kawunan ku, su ai suke ha'intar kawunan su. Umar dan Khattab da ya zake wa kuyangarsa ba tare da ya faɗa ba, dai daga baya zai faɗa manzon Allah, Allah ya san cikin ku akwai wanda suke ha'intar kawunan su, da haka fa taba alaikum, lafazin taba anan raja'a bikum, sai dawo da ku daga halin haramci zuwa ga hali na ne halacci, taba alaikum. Kamar da ke alima allantu husuhu fa taba alaikum, can ma ba wai an karɓi tuban ku bane, a an dawo da ku daga halin sauri zuwa ga halin sauki. An fahimta ko? Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fa taba alaikum wa afa ankum, fal ana, a yanzu din bashi ruhunna, ku je ku sadu da su da daddare ba komai, inda a ya zama haramun a dare cikin azumi, yanzu ba haramun bane, ba su ruhunna, wa butabu ma kataba Allahu lakum, ku nemi abinda Allah ya rubuta a gare ku. Eh, abinda Allah ya rubuta a gare ku shine na ayya, haka waɗansu malamai suka fassara shine wa butabu ma kataba Allahu lakum, sai kuma aka ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, ku ci ku sha har ya kasance farin zare ya bayyana daga bakin zare na alfijir. Wato hikimar da ke cikin nan wurin shine matsaloli guda biyu aka samu, da daddare idan azumi adan magariba ta yi, duk wanda ya yi barci kafin ya ci, kafin ya sha, kafin ya sadu da iyali, to ko ya farka ba shi ba saduwa da iyali har kuma sai washe gari, ba haka bane, sai aka samu matsaloli guda biyu, ga wani ya yi barci kafin ya ce ta, don haka ya zarce da azumi har sai washe gari ya tashi na suma, ga wani wato ya yi barci ya tashi ya kasa jurewa har ya kusanci iyalinsa, shi bai ce ya ci gaba da azumin ba, a'a tunda dai mace ce bai jure ba, sai ya kusance ta, sannan kuma ya zo ya tashi da safe yake tambayar manzon Allah ga abin da ake ciki, da Allah ya tashi yin bayani, in kai za ka yi bayani na mutane wa za ka fi faɗin uzurinsa, wanda yunwa ɗin nan da ƙitirwa suka sa har yake suma, ko wanda ya kasa jure har sai da ya kusanci iyalinsa, wa za ka fara yin bayani ka warware masa matsalarsa, in kai za ka yi bayani mai yunwa da ƙitirwa, amma sai Allah ya ajiye mai yunwa da ƙitirwa gefe guda, ya fara da wanda yake da matsala ta mace ɗin, wa illa lakum laylatal siyamir rafathu ila nisaikum, abida bayani hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum, an gama da shi, ina wanda yayi su saboda yunwa, wa kulu washrabu, wanda su saboda yunwa za ka ji, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, daga yanzu din rana ta fadi kuna da daman ku ci ku sha tun daga lokacin da rana ta fadi har da fajr yake so, ko barci ya dauke ku ko bai dauke ku ba, an riga an halatta muku daren gaba ɗayan sa har sai al-fajr yake, ina fata an fahimta, wato kenan ka ga matsaloli ne guda biyu aka fara da wata sannan wata, menene hikimar da ke ciki, to balaga dai ta alqur'ani tana da yawa kwarai da gaske, ko ubangiji ta Allah ya fi kowa sanin halin bayan su, waɗansu malaman kila sa iya fakewa da cewa a'a matsalar wanda ya suma da yunwa shi kadai ne, amma matsalar waɗanda wato ainihin suka kasa jurewa shi da suka kasance iyalin su ba Umar dan Khattab bane shi kadai, an samu waɗansu daga cikin sahabbai su ma ba su jure ba irin yadda Umar dan Khattab bai jure ba, illa iyaka Umar dan Khattab ya zo ya bayyana kansa, su kuma ba su boye kansu, sun boye kansu ba su bayyana kansu ba, da akwai hadisi da aka karbo wato ainihin daga wayyake da suna Ubay bin Ka'ab, ya nuna waɗansu mutane daga cikin sahabbai ba su jure ba, wato sai bai tsaya akan Umar dan Khattab ba, akwai waɗansu mutane da yawa ba Umar dan Khattab bane shi kai, to tunda suna da yawa sai aka fara da su kafin a je kan maganar shi, ina fata an fahimta, kila dai an fake da wannan hadisin shi ma ya fito da wata ma'ana kuma daban, fadin Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, sai yace thumma atimmu siyama, sannan kuma ku cika azumi ila al-layl zuwa ga dare, ma'ana idan al-fajr yake to sai ku daina ci, za ku cika kuma har zuwa dare, da zarar rana ta fadi kuma sai ku ci gaba da ci, wato cewa ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, lokacin da wannan bangare ya sauka na aya, sai Adi bin Hatim wato abin nan ya samu zare guda biyu, ɗaya fari ɗaya baki, idan zai sahur sai zo ajiye shi, yana cin abinci yana kallon zaren nan guda biyu, wai ba zai daina cin abinci ba sai ya gane wannan fari ne wannan baki ne, kaga wannan ko ba zai gane ba sai gari ya waye, wato kamar dai da kakannin mu Fulani suke cewa wai sai kaga kiyashi yana yawo, to in ko ka ga kiyashi yana yawo to ai gari ya waye kafin ka daina sahur,
to ka'ida ko wato ainihin abinda ake cewa shine al-khaytul abyad shine farin al-fajr bai fara fitowa abinda ake kira al-khaytul aswad ragowar dare da bai riga ya tafi gaba ba to shi kuma al-fajr iri biyu ne akwai al-fajr as-sadiq akwai al-fajr al-kadhib al-fajr na farko wanda ake kira shi da suna makaryacin al-fajr haske ne daga saitin gabas zaka ga ya taho siriri yayo yamma kamar an zano shi an gane ko to amma za ka ga ya dan yanki a tsakiya to wannan alfijir makareci kenan koda ya danka koda ka ganshi ba za ka dena cin abinci ba ba za ka dena shan abin sha ba amma alfijir na gaske shi yakan taho ne da fadin sa haka wato zai maka kudu da dama da hagun dinka ne amma wannan zai maka gaba da baya ne haka tsawon sa shi makarecin haka yake gaba da baya za ka ga siriri ya taho haka amma na gaske da fadin sa za ka ga haske a gabas da fadin sa dama da hagun dinka ya taho gaba daya to alfijir ya fito ba za ka ci abinci ba kenan lokacin sallah yayi ina fata mun fahimta sai malamai suka ce to wannan na nuna cewa wato ainihin duk yadda kake ga fahimtar larabci in ba ka koma zuwa ga hadisan manzon Allah ba za ka fahimci Qur'ani dan adibin hayatun ai sahabi ne kuma larabci yake ji kuma da harshen sa aka saukar da alqur'anin amma ya masa wannan fahimtar har sai da ya faɗa manzo Allah ce shabbi lalle kana da katon fulo tunda har zaka hana alfijir ke towa ai abinda ake nufi bayadun nahari wa sawadun layl ba wai farin zare da bakin zare ake nufi na wanda ka sani zaka saya a wajen dan koli ba a'a farin zare shine alfijir da yake to bakin zare kuma ragowar dare da bai riga ya tafi gaba ɗaya ba sai da manzo Allah ya masa wannan bayanin ya fahimta sai wannan ya nuna ba yanda za a yi ka gane ayoyin alqur'ani sai ka nemi taimako da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kuma ingantattu ba hadisai waɗanda suke wato ainihin da'ifai ba sannan kuma sai wannan ya nuna cewa akwai shar'antuwar yin alfijir wato yin sahur kai har ya zuwa dab da ketowar alfijir hadisi ko ya nuna wato yana daga cikin sunnar annabawa gaba ɗayansu jinkirin sahur gaggauta buɗe baki da zarar rana ta faɗi za ka gani ran tafadi da ran ta kalli yamma a wurin da ba tudu ba gangara a gabanka ba kan dutse kike ba dutse a gabanka ba wata katanga ba itaciya in ka ga waka gannan kwallon rana din ya riga ya kube kasa to ta riga ta fadi komai haske daga gani kullu din ya kira sallah kube kira sallah sai ka sha lokacin shan ruwa yayi kenan ina fata an fahimta to lokacin alfijir kuma shine kafin alfijir ke to wata idan alfijir na ke towa misali karfe 5 saura fata to ya kasance karfe 4 da rabi 5 saura 20 ka kammala sahur shine ya dace da sunna dab da ke towa alfijir saura minti 10 alfijir ke to ka gama saura minti 7 alfijir ke to ka gama cin abinci don an tambaya cikin hadisi menene tsakanin lokacin da mutum zai kammala sahur da kuma a zo ayi sallah manzo Allah ce gurgurdan yadda za a karanta aya haka hadisi ya nuna na sahabban manzo Allah gurgurdan yadda mutum zai karanta wato aya to kaga aya 50 matsakaiciyar aya a mai karatu tsakatsakin karatu ba da gaggawa ba kuma da bi a hankali sosai ba kaga aya da kalli cikin minti 10 minti 7 mutum zai karanta aya 50 an bayyana to da su faɗa kawai gurgurdan lokaci kenan minti 10 sha biyar shine ya dace da mutum ya kammala sahur kenan manzo Allah kuma yace tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur din nan akwai albarka sannan kuma idan mutum ya farka sai yake shakkan alfijir ya keto ko bai keto ba me ya hukunta zai ci abinci ko ba zai ci ba waɗansu malamai suka ce ba zai ci ba ihtiyatan wadai ihtiyati kare je ya ci ko alfijir ya keto amma dai yadda nassi na aya ya nuna za ka ci ne har sai lokacin da ka gane alfijir ya keto yanzu ko shakka kake ciki ya keto ko bai keto ba ai in kana ya keto ko bai keto ba kana ci da ya keto za ka ci to ya keto sai ka daina hatta ya tabbayar sai ku daina domin Allah ya sanya haddi na daina cin abinci shine at-tabayyun ba shakka ba bai sai ba ku lo shirabu hatta ta shukku in kun yi shakka sai ku daina ci a'a hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad at-tabayyun shine al-hadd al-akhir wajen cin abincin sahur ina ba ta fahimta wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyam ila al-layl ya Allah ce wala tubashiruhunna karku ce zaku sadu da iyalinku ko matanku wa antum aqifuna fil masajid arhali kuna itikafi a cikin masallaci lokacin da mai itikafi ke itikafi ba shi ba saduwa da mace ba shi ba yin muqaddimar saduwa da mace kamar runguma ko sumbata ko kallo na sha'awa ko shafar jikinta ko ita kace ta shafa ka dan ka ji dadi duk bai halatta mai itikafi ya wannan ba idan mai itikafi ya wannan itikafin sai ya lalace eh ita ma mace ce itikafin ta ya lalace in mutun ta yi wa mijinta kuma shi ma itikafin sa ya lalace ina fata an fahimta wala tubashiruhunna wa antum aqibuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha wadannan ayoyi ne na Allah fala taqrabuha dokoki ne na Allah kada ku kusance su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas kamar haka ne Allah ke bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun dan su zanto masu takawa a gabatan sai aka ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humu zalimun anan fala taqrabuha atan fala ta'taduha to hudud na ubangiji iri biyu ne ko dai su zanto awamir to su ake ayi su ba tare da ka ketare inda ake bukata ba ko su zanto nawahi su ko ba a yadda maka kusance su ballanta naka yi saboda haka duk abin da aka hana sai aka ce wala taqrabuha saboda hana ka abun akai ولا تباشروهن وانتم اجفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كسر ابو ماكركي معنى كسر سادوا دا ايالي ماكركي اما كان كنت سي اكاي يي كذا يي كذا سي اكاي حدود الله فلا تعتدوها كاي اما كركي تدي وتو باب قالي كده ان باتن كون فهمت وجن نواهي فلا تقربوها وجن اوامر فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون tusamu dakata ana abin da muka fada dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma ubangiji da Allah ya tsubana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi
alhamdulillahi rabbil alamin produced marketed and distributed by Taqwa Islamic Audio Medigree Monday Market.